إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الهميس شاتقوس كوتر رمضان Hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 23 ga watan June shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 80 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah محمد ابن ابي بكر الزرعي الدمشقي وند اكف سني ده سنه ابن قيم الجوزيه شيخ الاسلام الثاني الله وبنجي يغفرت مش كتاب زاد المعاد موسوعه تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتافي ني لا كومي ده روانكا دنگني ده تفركين منزان الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ده قارن الارو ده رايوسا da yadda yake gudanar da addini da zamantakewarsa da yadda yake harkokin yau da kullum da tattalin arziki da rayuwar siyasa da rayuwar karantarwa da da'awa babu shakka malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim saboda wannan gagarumin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa yayi wannan aiki alhalin yana halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji daga kasar Dimashq Sham ubangiji Allah ya saka mishi alkhairi darasin da muka yi a baya muna tattauna mas'ala da take da alaka da ainihin wato ka'idoji ko kuma wato tsarin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da al'amuran shi a halin tafiya mun ji tafarke shi game da tafiya da yadda yake yin kasuru da yadda yake yin abubuwan sa da addu'o'in da yake to a ƙarshen wannan fasli sai muka tattauna mas'ala da ke da alaka da ainihin wato hukuncin mai kasuru ya bi mai cika sallah mazaunin gida sallah yaya ya kamata yayi mun ji bayanai daga malaman musulunci tun daga ainihin wato sahabbai irin sa Abdullahi dan Umar Allah ya kara mushi rahama da yarda da malamai daga cikin tabi'ai da manyan malaman hadisi da fiqhu irin su al-Imam an-Nawawi irin su ainihin Ibn Qudamah al-Maqdisi irin su ainihin Ibn Hazm da irin su al-Imam al-Baihaqi da makamantansu to muna cikin tattauna wannan masail ne sai lokaci ya koyi mana a inda muka ce zamu karasa wannan tattaunawa a yanzu zamu ainihin ji wasu bayanai daga littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunna na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan littafi asalin shi gyare-gyare ne wadanda malam Albani ya ga dacewar yayi su ga littafin fiqh as-sunna na malam Sayyid Sabiq Malam Sayyid Sabiq Allah ya gafarta mishi yayin littafi fiqh as-sunna wanda littafin ya samu karbuwa kwarai a cikin musulmai mujalladi 3 to Malam Albani ya karantar da wasu tawaga dalibai daga cikin daliban sa wannan littafi sai zama ana cikin karatun yana yin wasu mulahazat akan mas'aloli na hadisi ko na mustalahul hadis ko na fiqh ko na ainihin qawaidul fiqhiyya da makamantansu wannan gyare-gyare su ne tattara daga karke ya aika su ga Malam Sayyid Sabiq da fatar cewa in za a sake buga littafin to a sanya waɗannan gyare-gyare Allah bai bada damar yin haka ba don haka ya ga dacewar bari ya buga su daban a matsayin littafi daban wannan littafi ya da matukar albarka ya da matukar albarka saboda akwai dimbin ilimi a cikin sa baya ga ka'idoji waɗanda Malam Albani ya tattauna su a farkon littafin wasu kawaid akan inganta hadisai akan aiki da hadisai akan tarjihi da makamantansu waɗannan kawaid babban malamin mu malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani ya karantar da su karatu na daki-daki a cikin kasusuwa wajen guda 15 na'am kasusuwa guda 18 kuma suna nan ainihin wato dalibai na iya samun su don su saurara su samu karin fawaid ubangiji Allah ya saka musu alkhairi gaba daya to a cikin littafin Tamamul Minna daga shafi na 316 inda malam ya ce wa min salatis safari dangane da sallar tafiya to yayi wasu bayanai a wannan farkon gaba sai mu tsallaka zuwa inda yake cewa a shafi na gaba qauluhu ba'da an zakara al-khilafa fi hukm qasr as-salati fi as-safari fadin mai fiqhus sunna bayan da ya ambaci sabanin da ke tsakankanin malamai dangane da hukuncin rage sallah a halin tafiya sai yace wa qalat al-malikiyatu sayyid sabiq yace malikiya sun ce al-qasr sunnatun mu'akkadatun akad min al-jama'a qasr sunna ce mai karfi karfinta yafi karfin sallar jami'i ma'ana matafiyi gare ya sallar shi ta qasr shi kadai akan yabi jami'i ko daga jami'in yana ganin ana yi fa idza lam yajid al-musafir musafiran yaqtadi bi malikiya suka ce inji sayyid sabiq idan matafiyi bai samu abokin tafiya dan uwan shi matafiyi wanda za su yi jami'i tare ba sallamun faridan ala al-qasr to sai ya salla shi kadai ya takaita sallar shi wa yukrahu iqtida'uhu bil muqim ana kyamatar da matafiyi akan yayi koyi da mai zaman gida yabi mai zaman gida sallah qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace hadhihi al-karahatu wannan magana cewa makruhi ne matafiyi yabi mai zaman gida sallah ma'a kauniha ariyatun 'anil dalil yace baya ga kasancewarta ba ta da wani dalili fa hiya khilafu sunna ta kuma saba wa sunna allati rawaha habrul umma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wato sunnar da abdullahi dan abbas ya ruwaito Allah ya kara masa yadda qala musa ibn salima kunna ma ibn abbas bi makkah musa dan salima yace mun kasance tare da abdullahi dan abbas a kasan makkah fa qultu sai nace da shi inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an Allah shi gafarta malam mu idan muna tare da ku wanda kuke mazauna makka to muna yin sallah raka'a hudu ne wa idza raja'na ila rihalina amma idan muka koma masaukan mu na alhazai ko ƴan umara sallaina raka'atayn to raka'a bibi muke yi qala sai ibnu abbas yace tilka sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idan kana halin tafiya kai kadai kai raka'a biyu idan ka bi mai cikawa ka cika sallah akhrajahu ahmad bi sanadin sahih al-imam ahmad ya tsada wannan a cikin musnad ɗinsa da isnadi ingantacce warawahu muslimun wa abu awana wa ghayruhuma mukhtasaran al-imam muslim da abu awana da wasu malamai sun fitar da wannan riwaya a takeice wa huwa mukharrajun fil irwa albani yace nayi takhrijin wannan mas'ala wannan hadisi a cikin irwaul galil alamba ta 581 da haka yanzu wannan nassi ne fi mahallin niza cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ya bada labarin sunna ita ce idan mutum yana yin ainihin qasr a halin tafiya to ya sallashi shi kadai ya kasu idan ya bi matafiya to ya cika sallah wannan hadisi ne in ya bi mazauna gida afwan in ya bi mazauna gida suka cika sallah to ya cika sallah thumma innal muallifa lam yubayyin ar-rajiha min tilka al-aqwali malam albani yace sannan malam sayyid sabiq bayan da ya kawo sabani wani yace kaza wani yace kaza bai bayyana menene mafi inganci a ciki ba kama huwa sha'anuhu fi kaseerin min al-masail kama yadda akan haka ya gudana game da mafi yawan mas'aloli zai ta kawo masail wani yace daga karki baya fadan menene aka kwana akai wallazi aqta'u bi yace amma ni albani abinda nake fada yanke dangane da shin wajibi ne yin qasr ko sunna ce ga matafi anna sawaba qawlu man qala bi wujubil qasr ni ina ganin daidai shine maganan waɗanda suka ce qasr wajibi ne li adillatin kaseeratin la mu'arida laha saboda akwai dalilai da yawa waɗanda babu wani dalili da ya saba musu wa zakara ash-shawkani fi sayl al-jarrar al-imam ash-shawkani muhammad ali ash-shawkani muhammad ibn ali ash-shawkani ya ambaci waɗannan dalilai a cikin littafin as-sayl al-jarrar al-mutadaffiq ala hada'iq al-anwar akwai littafi ne da wani dan shi'a zaidi mutumin kasar yaman kasar su shawkani ya rubuta na fiqh mai suna hada'iqul anwar wato gonaki masu haske gonaki masu dauke da furanni masu haske sai zama yayi kurakurai dayawa a cikin fiqh shine shaukani ya dauke shi mai sharhi mutawwal yasa mai suna as-sailul jarrar ruwan sama mai ainihin gudana mai zuba al-mutadaffiq wanda yake yin buji-buji da wannan gona mai dauke da furanni wato dai ya zubar da furannin kenan tunda furanni ne marasa kyau a cikin wannan mujalladi na farko na littafin sirrul jarra littafi ne mai muhimmanci kwarai a cikin karatun fiqh musamman irin fiqh muqaran a cikin shafi na 306 zuwa da 7 minha hadithu aisha allazi zakaratuhu qariban zakartuhu qariban daga ciki akwai hadisin aisha wanda aka ambata anan kusa wanda aka yi tace furatus salatu raka'ataini raka'ataini am farlanta sallah raka'a biyu ne da al haditha mun ji hadisin a baya أخرجه الشيخاني الشيخاني وقال الشوكاني شوكاني يتي فمن زاد فيها وند دي يقال وانا أبأكن سلر متفي فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر وكنت سلايا كسكرا سلايا دمتمن دي سلا أجدا سلا أزار سيركا أشدا ولا يسيخ التعلق بما روي عنها يتي دي بهالست متن يمكالك لي akan abunda aka ruwaito daga Aisha ba cewa annaha kanat tutimmu cewa tana cika sallah a tafiya ba fa inna zalika la taqu bihil hujja wannan zancen baya tsayar da hujja balil hujjatu fi riwayatiha la fi ra'ayha hujjan na cikin abunda ta ruwaito ne ba cikin ganinta ba kaida ce ta usuli cewa al ibratu bima rawa la bima ra'a idan mutun ya ruwaito magana ta ilimi sai ya saba mata to za a kalli abin da ya ruwaito ne ba abin da yake ra'ayinsa ba da haka Aisha ta ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kasur ko da yaushe ita kuma bayan rasuwarsa ta samu kanta a yanayin da har tayi ta'awili take cika sallah to ba za a bi ta'awilin ba za a bi abin da ta ruwaito ne na ilimi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qala al-hafid fi at-talkhis al-imam al-hafid ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi ya fadi a cikin littafin talkhisul habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir cikin mujalladi na 2 shafi na 44 yace wa zakara urwatu annaha kanat annaha ta'awalat kama ta'awala usman kama fi sahih urwatu ya bada labarin cewa aisha tayi ta'wili ne kaman yadda usman ya ta'wili yadda yazo a cikin bukhari da muslim فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية لم يقل عروة أنها تأولت دا أتيتنا دا رواية أكن تك صلى قمت في دقاء النبي صلى الله عليه وسلم دا عروة بيتشي تأويل وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك الهالنكم يا تبتا أكوي رواية دا قمزان الله سابان هكا سابان تك صلى إنكنا أتكم بخاري دا مسلم قلت ni albani sai nace yushiru ila ba'ath hadith ad-darqutni an habi lafzi ibn hajr na ishara ne zuwa ga cewa hadithin da al-imam ad-darqutni ya ruwaito daga aisha cewa wai qasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safari wa atamma manzon allah yayi qasru a halin tafiya kuma ya cika sallah wannan hadisi da'ifi ne ibn hajr na ishara zuwa ga haka cewa bai tabbata ba wannan jama'a kun ji zance kenan daga malam albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta mishi inda muka ji abubuwa muhimmai guda biyu zuwa uku na farko cewa takaita sallah din wajibi ne ba wai sunna bace dole ne kun ji daga shaukani yadda ya kwatanta mana kamar mutumin zaman gida ne ya ƙara akan raka'a hudu kuskure ne yin haka to kuskure ne kuma har ila yau ƙarawa akan raka'a biyu a cikin ainihin wato halin tafiya sannan ba makruhi bane mai zaman gida amin mai bin mai tafiya ya bi mai zaman gida amma ya sani in ya bi mai zaman gida to ya fawwace wa kanshi wannan falalar ta rage sallah sannan kuma muka ji cewa ga nasi daga ainihin wato sahabi Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam Ahmad da Muslim da Abu Abana suka fitar wanda yake cewa sunna ita ce takaita sallah a halin tafiya sannan in ka bi masu cikawa sai ka cika sallah to karke jama'a za mu saki karajin wasu bayanai daga malam Abu Malik Kamal ibnu As-Sayyid Salim mai littafin sahihu fiqhi sunna, wanda littafin kamar kace wani sabon shafi ne a cikin littafin fiqhi sunna. Bayan da fiqhi sunna ya baza gari sai zama ya samu albarka, malamai suke ta kwaikwayon salon shi game da abubuwa, shine har sai wannan malami shi kuma sai ya ware cewa zai batu ne akan fiqhi sunna amma hadisai ingantattu. Ya cika littafin da maganganun su Malam Albani da su Ibn Baz da su Uthaymeen akan fiqhu, akan hadisi da ta'aliqat da suka yi akan masail. Wannan bugun maktabatu at-tawfiqiyya ce wadda ke ainihin kasar abinna wadda ke kasar ainihin wato Iraki. To a cikin shafi na 388 na wannan mujalladi na farko gashi inda malam yace salatul musafiri khalfal muqimi, hukuncin yin sallar matafiyi a bayan mai cika sallah. Idza dakhala al musafiru fi salatir ruba'iyyatin khalfa imamin muqimin fala yakhlu min thalathi halati, idan matafiyi ya shiga sallah a bayan mai cika sallah, to matafiyin nan baya fita daga dayan yanayi guda uku. Al-ula, yanayi na farko an yudrika ma'al imami thalatha aw arba'a raka'ati, ya zama ya riski raka'a uku ko hudu tare da limam, ma'ana ya riski fiye da abin da ke kan shi a matsayinsa na matafi. Fa yalzamuhu al-itimamu bihi, nan ya zama mishi dole ya kwaikwayi limam wa itmamis salati, ya kuma cike sallar arba'an raka'a hudu khalfa imamihi a bayan limaminsa inda al-jumhuri. Haka magana take a gun mafi yawan malamai khilafan Ibn Hazm, sabanin Ibn Hazm wanda muka ji bayani daga gare shi daga harshen shi ko alƙalamin sa cewa shi bai da wannan ba. Allah ya gafarta mishi. Fa yalzamuhu wastadalla al-jumhuru bima yali, mafi yawan malaman da suka faɗi wannan magana sun kafa hujja da abubuwa masu zuwa. Abu na daya umumu qaulihi ta'ala, ga maganin fadin Allah, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amin qauli sallallahu alaihi wasallam, fadin manzon Allah da yace innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi, lallai an sanya liman ne dan ku dinga koyi da shi, kar ku dinga sabawa limamin ku. Kaga shi Ibn Hazm sai yace to in dai haka ne wajen watin na wajen mai cika sallah shi ma in yayi koyi da mai rage sallah to shi ma sai ya koyi da shi, sai a ce a wannan istisna'i ne daga wannan umumin, saboda wannan magana ta Ibn Abbas da karara yake sunnar annabi kenan. Ina fata mun gane wannan. A zahiri kaman Ibn Hazm bai ga wacce riwaya ba, dan mutumi ne da ya shahara akan baya wasa da bibiyar hadisai, baya tsallake abin da ya gani na nasi. Abu Nabiyu da suke hujja da shi shine hadisi Musa ibn Salima al-Hudhali qala sa'altu ibn Abbas kayfa usalli idha kuntu bi makkata idha lam usallima al-imam, shine hadisin da muke ishara yanzu din nan. Musa ibn Salima ya tambayi ibn Abbas cewa Allah shi gafarta malam, idan ina kasar Makka na zo aikin hajji ko umara, yaya zan yi sallah ta tare da limam? Fa qala, yace raka'ataini, idan kai sallarka ba tare da limam ba kai raka'a biyu. Sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce riwaya Imam Muslim din da muka ji. Albani ya ce Muslim ya fitar da ita mukhtasara, yace wannan raka'a biyu da zakai kai kadai ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafzin inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an, a wannan lafazin yace mishi in mun yi sallah tare da ku mutanen Makka to raka'a hudu muke yi, wa idza raja'ana ila rihalina sallaina raka'ataini, idan muka koma masaukin mu sai muka sallah ta kama mu to sai muna yin raka'a biyu. Qala, sai Ibn Abbas yace tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wa sallama, wannan da kuke yi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wannan riwaya ita ce riwaya Imam Ahmad da Ibn Khuzaima da Baihaqi da wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba. To kaga wannan yanzu ya isa hujja jama'a, tunda daga manzon Allah ne. Domin idan sahabi yace min sunnati kaza, malamai suka ce yana nufin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama, dan haka wannan zance marfu'i ne. Min sunnati kaza, ko in yace mun kasance muna yin kaza ba a hana mu, ko mun kasance a zamanin annabi muna yin kaza ba a taba cewa mu bari ba, duk waɗannan maganganu suna cikin hukuncin sunnoni ne marfu'ai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina fata mun gane wannan. Kenan yanzu koda ba mu da nassi akan gashi manzon Allah ya yana halin tafiya ya bi wani mata mai zaman gida sallah, to amma wannan alal aqal yana ishara akan takririn cewa manzon Allah bai ba da hukunci sabanin wannan da Ibn Abbas suka fada ba ke. Ma'ana wasu sun yi daga cikin sahabbai kuma annabi bai musu inkari ba, bai hana su ba, don haka ya zama sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa matafiyi idan ya bi mai cika sallah to ya cika sallah. Wannan ita ce magana da tafi ainihin karfin dalili insha Allah. Wa an ibn umara annahu kana yuqimu bi makkata asharan fa yaqsuru as-sala. Hakanan kuma Abdullahi dan Umar ya kasance yakan kwana 10 ko fiye da haka a kasar Makka sai ya kasuru, illa an yashhada as-salata ma'an nasi, sai dai in yayi sallah a Ka'aba tare da mutane. Fa yusalli bi salatihi, to anan wurin sai ya irin sallar mutanen dake Ka'aba. Wannan lafazin yana cikin muwatta ta Imam Malik jama'a da littafin Musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani kama yadda muka ji ajiya. Wa fi lamzin kana idza salla ma'al imami salla arba'an, idan yayi sallah tare da limamin Ka'aba sai raka'a hudu. Wa idza sallaha wahdahu salla raka'ataini, idan ko yayi sallah raka'a shi kadai sai raka'a biyu. Wannan kuma lafazin al-Imam Muslim ne a cikin as-sahih din sa. Dan haka ɗan uwa musulmi jama'a masu zuwa kasar Makka aikin haji ko umara ko in ka tafi kasar Madina ziyara, yalle yana daga cikin albarka da falala ka yawaita yin sallah a waɗannan masallatai na harami masu albarka. Amma idan wani dalili yasa zaka yi sallah a cikin otel din da ka sauka, a masaukin da kake kwana na otel ko gidajen alhazai a anguwannin da ake sauke su, sallar azhar ko la'asar ko isha ta kama ka sallah kai kadai ko kai da ƴan uwanka matafiya, to abin da yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine sai ku yi kasuru. Saboda mene? Saboda waɗannan hadisai da aka samu da asar daga ainihin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci. Ina fata mun gane wannan. To haka kuma mutanen da suke zuwa garuruwa su zauna ba garuruwan su ba, kamar dalibai da ke karatu a ABU, a makarantun boarding, Albani Science Academy, Zaria Children's School, Wacece, Bayero University Kano da makamantansu, da mutanen da ke zuwa wurare da ake taruwa IVC, camp din NYSC, camp din Alhazai, duk inda dai kake a matsayin matafi, ma damar baka hukunta kanka a matsayin ka dawo gida ba. Kuma akwai dalibin da ke zaune a hostel din jami'a amma yana jin cewa nan garin su ne, ya riga ya canza gari inda ake cewa ɗan college tafi gida. Akwai wanda yake zo tun daga yin jarabawan post UME baya komawa garin su sai ya yi graduating, wani ma sai ya samu aiki a makaranta bare kuma ba, sai dai ya samu aiki na ma'aikacin hukuma ko kuma ya samu wani wuri yana sai da katin waya yana yin photocopy, zai samu dai abun yi, bare ƙara komawa garin su ba, shiga sojan ba da kai ko. To irin wannan kaga yanzu jami'ar BUK ko ABU ko ainihin ɗan fodiyo ko University of Maiduguri da yazo yana yin karatu ya maida ita garin su, to cika sallah zai dinga yi. Ina fata mun gane wannan. Ko kuma da yazo ana nan sai ya samu wata sister kawai sai ya aure ta a cikin university, to ya nan ya zama garin su inda yana da mata, ko kuma ya dauko matar shi daga garin su ya kawo ta, duk wannan ma ya zama dan gari. Amma wanda yake yana nan a matsayin matafiyi, kayan shi na kulle, guzurin shi na lissafe, kullun zuciyar shi na ta'allake da garin su da ya fito da iyalan shi ko ƴan uwan shi ko jama'ar shi ko aikin sa ko sana'ar sa ko wani abu da yake yi a can, da an ba da dan hutu ko ba a lakta ko wani dan yajin aiki na kwana biyu kafin ka ankara ya bagari, to wannan matafi ne, duk sanda sallah ta kama shi kadai kasuru zai jama'a. Idan kuma ya bi liman mai cika sallah sai ya cika sallah. Ina fata mun gane wannan saboda waɗannan nasoshin. To haka mutumin da yake ainihin a halin kullun yana kan tafiya kaman direba ko wani ma'aikaci wanda aikin shi ya hukunta ta tafiye-tafiye, akwai ma'aikatan da kullun aikin su tafiya ne, watakila jami'an tsaro ne ko jami'an ainihin tsaro na farin kaya ko waɗanda suke 'yan jarida masu yawo suna ɗauko labarai ko ma'aikata masu ainihin gyaran hanyoyi da makamantansu, duk waɗannan sunansu matafiya. Matukar ba su tashi daga wannan nomenclature din, daga definition na matafiyi ba, to sallar su kasaruci, sai dai in sun samu kansu a wannan hali na bin masu cika sallah. Jama'a ina fata mun gane wannan. Sai malam yace to kaji wannan itace hala ta farko tsakanin matafi da mai bin ainihin wanda ke bin mai sallar gida. Asaniya yanayi na biyu an yudrika ma'al imami raka'atan aw raka'atayn. Idan matafi ya riski raka'a daya ko biyu tare da liman me ya kamata yi? Falil ulama'i fi qawlani. Malamai suna da zantuka guda biyu. Al awwalu zance na farko annahu yutimmu arba'an wala budda, suka ce dole ya cika hudu. Wa huwa madhhabul jumhuri min al a'immati al arba'ati wa ghairihim, wannan shine madhhabin gaba daya limaman nan guda hudu, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i da Ahmad wa ghairuhum, da wasu su. Wa huwa qaul ibn Umar wa ibn Abbas, kuma shine irin zancen Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas daga cikin sahabbai, Allah ya kara musu yadda. Wa jama'atin min at-tabi'ina, da kuma zancen wasu tawaga daga cikin tabi'ai. Wastadallu bil adillati al-mutaqaddima, waɗannan malamai gaba ɗayan su sun kafa hujja da waɗannan dalilai da muka ji a baya. Wa bi hadisi abi mijlazin qala, da kuma hadisin Abu Mijlazin yace, qultu li ibn Umar, na tambayi Abdullahi dan Umar nace da shi, al-musafiru yudriku raka'atayn min salatil qaumi, ya'ni al-muqimina, Allah shi gafarta mala, idan matafiyi ya riski raka'a biyu a sallan masu zaman gida, a tujzihi ar-raka'atani aw yusalli bi salatihi, shin zai yi sallama ne tunda dama abinda ya kamata ya raka'a biyu ne koko sai ya karasa sallah irin tasu? Qala, mai riwaya yace, fadhika, sai malam Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yayi dariya. Wa qala, sannan yace, yusalli bi salatihi, zai yi sallah ne irin sallarsa. In za ku tuna wannan mun karanta shi daga littafin Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi. Wasani zance na biyu bayan zancen wanda suka ce ya karasa raka'a hudu, sai zance na biyu na waɗanda suka ce annahu tujzi'uhu raka'atani faqat, raka'o'i guda biyu sun wadatar da shi. Wa huwa qawlu tawusin qawlu ishaqa wa tawusin wa sha'bi wa tamim ibn hazlam sahib ibn mas'udin wa abi muhammad ibn hazmin, waɗannan malaman suke da wannan zancen, ishaqu dan rawiya, tawus, al-imamu sha'bi, Tamim ibn Hazlam wanda aka ce ɗalibin Ibn Mas'ud ne, da kuma al-Imamu Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri, Allah ya gafarta musu gaba daya. Qultu, ni malam Abu Kamal sai nace, wala'alla al-itmama asahhu, ni ina ganin kaman cika sallan nan fa yafi inganci fa, li'annahu qawlu Ibn Umar wa Ibn Abbas, don mun zance ne da yake da goyon bayan sahabbai guda biyu, manyan malamai a cikin sahabbai, malam Abdullahi dan Umar da malam Ibnu Abbas, wala yu'lamu lahumu mukhalifun min as-sahaba, kuma ba mu san wani sahabi da ya saba ma wannan fatawata su ba, kaga manyan malamai ne cikin sahabbai. Sannan kuma babu wani sahabi da ke da fatawa sabanin tasu, masu fatawa sabanin tasu dukka suna kasa da su a martabar, wato martaba ta abin nan matakan kasancewa su magabata al'umma, tabi'ai ne da atba'ut tabi'ina, da malamai da ke kasa da wannan ainihin wato martaba ta ainihin atba'ut tabi'ina. To kawo ku salafiyanci na hukunta waɗannan malamai daga cikin sahabbai a fi natsuwa da fatawarsu fiye da fatawar wani malami na kasa da su, jama'a matukar wancan na kasa da su bai da nasi karara da ke goyon bayan fatawar shi. Wannan shine tsantsar salafiyanci jama'a, shine kuma waɗannan shedanu suke cewa ai hankali da shi. Yanzu me abin kyama a cikin wannan tsakani da Allah, me abin kyama a cikin irin wannan takikin cewa tun daga sahabbai kuma malamai a cikin sahabbai ga fatawarsu to mun fi natsuwa da ita, saboda sun fi kusanci da al-ahd al-awwal, sun fi kowa ilimi, sun fi kowa fahimta al-Qur'ani, suna raye aka saukar da shi. Annabi ne ya fassara musu Al-Qur'ani ta hanyar ayyukan shi da karantawar shi da mu'amalar da yake da su. Me abun aibantawa a cikin wannan? Babu shakka wanda dukke so ya aibata irin wannan addinin to yana da wata kyama ce game da addinin musulunci na gaskiya, ko kuma yana da tsabaragen kuncin fahimta akan menene ake nufi da musulunci, me ake nufi da bibiyar salaf, yaya kamata a mu'amalance na soshi, ko kuma tsabaragen zindiki ne wanda ke aikin Yahudawa
na wargaza addinin musulunci ko dai jahilci ko rashin sani ko kuma zindikanci da munafunci amma mutumin dake da sahihin hankali da lafiyayyen ilimi da fahimta mai kyau zai taba kyamatar wannan abu domin hatta da ɗan dariƙa a yanzu da salafiyanci yake tashe zaka ji su ma suna so su dinga neman ina ne za su samu wani magabaci da ya aikata wani aiki da zai goyi bayan aikin su hatta da ɗan dariƙa wanda ba a san su da jona addinin su da na gaba da su ba amma sai a samu wani a cikin riga ɗan izala jama'a yana irin wannan tafarki ubangiji Allah ya kare mu daga wannan bala'i to kaga yace ni ina ganin abu magana Abdullahi dan Umar da Ibnu Abbas yafi saboda sahabbai ne kuma babu wani sahabi da muka san ya saba musu wali annahu adraka aljama'ata ma'a imamin muqimin fayalzamuhu itmamuha saboda kuma ya riski liman tare da wasu jami'i suna sallah dan haka abin da yafi dacewa ya cika sallah walakin qad yuqalu amma ana iya cewa launa wal qasra khalfal mutimmi fa adraka ma'ahu raka'atayn in ya zama kasurce mutun yayi niyyayi sai ya riski watin liman mai cika sallah ya riski raka'a biyu a bayan limamu wala yushratu ittifaqu niyyatul imami wal ma'mumi ba a ainihin kawo sharadin kuma cewa dole niyyar liman sai ta zama irin tamamu wannan kasuru wannan kasuru wannan maghrib ba dole bane ikhtilafun niyya abu ne da malamai sun gama tattake wuri akan shi cewa ya halasta a samu sabanin niyya tsakanin mai shugabancin sallar liman kenan da wanda yake mamu ya zama kowa sallar da yake yi wa Allah daban ce da ta daya tsakanin farilla da ainihin nafila ko tsakanin azhar da azhar ko azhar da la'asar ko tsakanin sallar da wane ke yi a matsayin wato ada'i wane kuma na yi a matsayin ramuwa ko tsakanin wanda wane ke yi a matsayin ainihin wato farilla wane kuma a matsayin sunna ratiba duk wannan malamai sun tattauna akai kuma ƙarshen abin da aka tike akai shine ya halasta karanta muhalla ta Ibnu Hazm ina fata mun gane wannan jama'a sai yace fatujziani sai a ce anan fayujziani sai a ce raka'a biyun ta wadace shi qultu ni malam mai littafin fiqh sunna as-sahih abu malik sai nace hadha mawdi'u ijtihadi ni ina ganin wannan mahalli ne na kowa ya dauki fahimta da taimu shi ma'ana wanda ya fahimci cewa shi yana ganin in ya samu raka'a biyu ta ishe shi tunda dama biyu yake nema da haka zai sallame wanda kuma ya fahimci cewa shi yana ganin idan ya ainihin wato samu raka'a biyu a bayan mai cika sallah bari ya ƙara sauran ko yace duka wannan mahalli ne na ijtihadi babu nasi akai qati'i wa madhhabu as-sahabiyyin awla bil ittiba'i amma dai madhhabin sabancan guda biyu shi yafi dacewa abi wallahu a'lam kuma kun ji magana idan ta malamai babu wani hayaniya ga abin da yafi amma dayan ma ba za a ce karar wanda yayi sallar shi ba taiwa saboda mahalli ne na ijtihadi kuma yana da waje amma dai ana son kamalul ittiba'i da kamalul tasalluf to kabi na sahabbai tunda gashi an samu sahabbai guda biyu kuma manyan malamai a cikin sahabbai ga fatawarsu jama'a kun ji hali na biyu tsakanin mai bin matafi mai bin mai cika sallah as-salisa hali na uku an yudrika ma'ahu aqalla min raka'a idan mutum ya riski kasa da raka'a daya a cikin sallar limami mai cika sallah shi kuma matafi ne fa dhahaba al-hasan wan-nakhai waz-zuhri wa qatada wa malik rahimahumullahu ila annahu yaqsur dai na'am rahimahumullahu na'am yace sai aka samu magana daga bakin al-hasan al-basri da ibrahim an-nakhai da muhammad ibn shahab al-zuhri da qatada da malik dan anas Allah ya kara musu rahama gaba daya suka ce zai yi qasr khilafan lil-jumhuri suka saba wa sauran malamai wa hujjatuhum hujjar su anan suka ce qauluhu sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah yace man adraka min as-salati raka'atan faqad adraka as-sala ce wanda ya riski raka'a daya a cikin sallah to ya riski sallah to shi kuma bai riski raka'a daya ba dan haka bai riski wannan sallah ba sai yayi abinda dama yake akan shi fa hadha lam yudrik hukm al-jama'a wannan bai riski hukuncin jami'i ba dan haka ba jami'i yabo ba to kuma suka ƙara cewa anna man adraka min al-jum'ati raka'atan atammaha saboda ai wanda ya samu wato raka'a daya a juma'a zai kara kwaya daya ne kawai. Waman adraka aqalla min zalika la yalzamuhu farduha, wanda ko yi riski kasa da raka'a daya a cikin juma'a to faralin juma'a bai hau kan shi ba, bal yusalli arba'an, zai salla ne raka'a biyu a zahar kenan kama sai a tifil juma'a. Malam yace kamar yadda za a je ai karatun a can babukan juma'a. Qultu, ni malam Abu Malikin sai nace wa hadha muttajihun qawiyyun, wannan fatawa ce mai ƙarfi kwarai, cewa an ka samu ƙasa da raka'a guda to sallar ka yanzu ba irin tasu bace, ba su saka a cikin sarƙaƙiya ba. Ina fata mun gane wannan. In ka samu ƙasa da raka'a guda a cikin sallar jami'i kai matafi, to hukuncen da suka shafi wanda suka yi wannan jami'i ba su hau kanka ba. Don haka ƙarƙashin haka da a ce a wannan sallar jami'in limamin ya yi rafkannuwa wanda za a yi mata ƙabli ko ba'adi, mutumin da ya zo ana yin tahiya kaɗai ko bayan ɗagowa daga ruku'u, wannan ƙabli ko ba'adi ba ta lazance shi ba don bai samu wannan sallar ba, ko mun gane? To haka wanda ya zo shi ma mai yin ƙasuru ya riski wannan tahiyar, to bai riski wannan jami'in ba. In ya tashi sai ya raka'a shi guda biyu. Malam ya ce wannan fatawa ce mai kyau mai ƙarfi kwarai. Da haka ga bayani a taƙaice, mutumin da ke bin mai cika sallah shi matafiyi ne. In ya samu cikakkiyar sallah to cikakkiya zai, in ya samu raka'a uku nan ma cikakkiya zai, ma'ana zai ƙarasa kenan. Idan ya samu raka'a biyu fa abinda ya fi dacewa ya cika sauran biyu. Idan ya samu ƙasa da raka'a ɗaya fa to babu laifi idan ya yi sallar shi irin ta matafiyi kawai kai tsaye. Amma duk waɗannan asali yana yin haka ne in ya sa kanshi akan wannan sarƙaƙiya. Abin da ya fi dace mishi shine aslan ya samu ɗan uwan shi matafiya shi sallah tare, ko kuma ya sallar shi kadai. Amma in ya bi wannan jam'i dan neman falala to ga abin da ya dace a yi. Wannan jama'a shine abin da gwargwadon ɗan ƙaramin bincikenmu ya tike. Fa in kana sawaban fa minallah, wa in kana duna zalika fa minna wa nas'alullaha al'afiyata wal maghfira. Ina fata mun gane wannan jama'a. Da haka a takaice jama'a, mutumin da ke bin mai tafiya da ke bin mai cika sallah to abin da ya fi dacewa da shi shine ya cika sallah, in ba a wasu halaye da aka ambata a nan ba, wallahu ta'ala alam. Waɗannan karatuttuka da muka yi a cikin littattafan nan a jiya bayan mun tashi, dan uwa Malam Umar Allah ya saka mishi da alkhairi ya kawo shawara cewa yana ganin dacewar lalle ai photocopy din wuraren, dan wanda yake so sai ya samu, saboda maganganu ne a wurare daban-daban kuma za su iya ba mutum wato fa'ida a takaice, ba kuma kowa zai samu lokaci ko yanayin da zai ce bari ya zakulo su daga asalin littafin da aka ɗauko su ba, ko kuma ya samu kaiwa ga littafin ba. Da haka an je an samu ɗan uwa su Malam Awwal mai abinci da Sufyanu, Allah ya saka musu da alkhairi, su suka ɗauki ɗawainiya suka je suka ainihin yo photocopy ɗin wuraren hand out ɗin kenan zan ce, ko yanda yana nan a hannun Malam Awwal wanda an kashe kuɗi wajen 400 da wani ɗori, wanda da yake so zai bada naira 500 sai ya rubuta sunan shi sai a je sai a mishi photocopy, domin ba za a yi a ajiye yadda aka saba mutane su zo su bamu da shi ba, shi sa ba a ce bari ayo ba. Kuma 500 yanzu a wannan zamanin na yanayi kaga ba kuɗi ne kankani ba, ko sai da yake ba da wani daraja, amma dai ba kowa ke da shi ba yi, wanda zai iya kawai ya cire da zaran ya gani ya siya. Amma wanda yake so sai ya bada kuɗin shi a rubuta sunan shi sai a yi mishi photocopy sai ya karba. Zai ma mutum fa'ida kwarai, musamman ga wanda zai je wani waje ya karantar, ko yana da wasu ƴan uwa da yake so ya fahimtar da su, don ana samun ire-iren waɗannan tatabirza da mutane, musamman ustazai waɗanda suke da ɗan fahimta ƙanƙanuwa, bulugul maram kadai suka karanta ko suburin salam, sai su je a kamfanin NYSC ko a IVC ko a hostel na university, ko ana halin tafiya an tafi Kwatano ko an tafi Lagos, sai su je su ta kawo mutane hayaniya iri daban-daban a cikin masari irin waɗannan. Wani ma sai ya gama magana gaba ɗaya aka ce mai ina hujja, ya ce shi dai aka malamin sai ya ce mishi, za ga wannan mukallidi bai kamata yana bada fatawa ba, da tun farko sai ya ce a bugawa malamin waya ko kuma a je a same shi a tambaye shi. Bai yiwuwa ka zo ka ɗauko mas'ala irin wannan da take shafan canza tunanin mutane game da addini ko game da yanayin da suke ibadarsu, kuma ka ce baka san hujja ba sai an je gun malama ne. Idan baka san hujja ba to baka cancanci kai magana akan wannan mas'ala ba, ma'ana in kana wucewa yanzu da ka shiga Kaduna ga kamfanoni nan na yan kasuwa masu sai da motoci, za ga motoci burjik ga sanan, baka da ko 30,000 ina ruwanka na zuwa ka je kana taya farashin wannan mota, baka cancanta a gaya maka farashin ta ba in baka da kudin ta ko ina ruwanka ina ruwanka da kudin kujera aikin haji ina ruwanka da nisabun zakka tunda baka da kudin zakka duk wannan kaga shi gegere in kaje kana tambayan wai bana nawa ne nisabi kai baka da zakka baka da kudin ta baka da wanda ya saka ka nemo shi information to haka wannan ma yake idan ka san baka san baka da masaniya akan waɗannan masail din to kar ka ainihin shiga gare su sannan koda mutum bai da waɗannan katukan ba jama'a to idan zaka yi musu raddi ko zaka warware su to kai hakan a ilmance ne yafi zaman lafiya ma'ana ka nemo bayanai waɗanda ka gamsu da su sai ka warware maganganun waɗannan malaman da maganganun malamai sa'o'in su sai ka tafi akan fatawarka wa fil amri sa'a babu wani ainihin wato rikici a cikin masail waɗanda suka san shafi fiqhiyat ne idan ka saba ma waɗanda kake tare da su matukar ka saba musu ne akan dalilin da ka gamsu da shi kuma matukar ka kai matsayin da zaka iya mu'amalantar dalilin ba dan take bane kai wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu saba da shi a cikin fiqhul khilaf a cikin masail fiqhiyya jama'a Allah ya sa mu dace na'am a cikin magana mafi inganci matafiyi bai da aqsa mudda bai da wani wai maximum lokaci da zai bar yin kasaru sai in ya canza status daga kasance shi matafi ka haka kai algatu mala ai da matafi ne ga a garin nan ko dama da kazo da mataka kazo to kaga tunda kazo kika sallah ne amma jiya nayi kwatance da malamin nan duk mutumin da yazo gari da sunan yazo tafiya to in dai yana halin tafiya bai canza status din shi ba to kasaru ne ko da zai shekara 30 a garin inda sunan shi matafi amma akwai yanayin da matafi zai canza gari misali dan cirani san da ya shigo gari da wani tunani ya shigo ya zo ya samu abin da zai samu ya koma garin su to sunan shi matafi a haka garin nema abin da zai samu yana iya shekara 3 bai samu ba yana na matafi idan tafiya ta tafiya sai ga kai yanzu ba bukata komawa garin su da haka ya canza ya zama dan gari sai ya fara cika sallah ko kuma yana nan yana zaune sai ya aika aka taho mai da matar shi ta dawo gari to ya zama dan gari inda kake da mata kai dan gari ne yau wani je garin su to ya yake lissafa garin su yanzu ya kaura ne ko ko yana da gari biyu ya danganta ga yadda ya lissafa akwai wanda yake ganin ya kaura ne saboda yayi wani abun kunya a garin ko bashi yayi yawa ba zai koma ba to kaga wannan ya kaura ko kuma ya samu wuri mai kyau da yanayi mai kyau a birni sana'a ta yi kyau ko ba magana kuma a kauye dama bai halasta kai kaura ka kuma kauye ba ya zo a cikin sunna to yanzu wannan yaje garin su matafi ne kamar yadda annabi ya zo makka daga madina ya kasu saboda ya kaura ne ya koma madina amma waɗanda suka yi tafiya suka je wani gari suna da mata a garin da suke harkokinsu sannan kuma suna da matsuguni a garuruwan da suka baro garuruwansu to wannan yana da gari biyu kenan duk inda ya je sunan shi garin su in ya je Abuja ya cika sallah iyalan shi na can in ya koma garin su da maturu ya cika sallah asalin shi ne kuma yana tunanin in ya ritaya zai koma gida dan haka mutum shike hukuntawa kanshi ina ne garin su ina ne ba garin su ba kuma mutum na da dama ya gari fiye da daya har abokanci ana iya yin gari fiye da daya ka da indijin na gari kaza kuma ka da na gari kaza ko ka da jinsiyar kasa kaza kana da kuma ta kasa kaza misali akwai 'yan Najeriya suna da jinsiyar Najeriya kuma suna da jinsiya ta wata kasa kamar America to America in yaje garin da yake zaune da jinsiyar sa sai ya cika sallah ne dawo Najeriya ma kasar su ne ya cika sallah a halin tsakankanin wannan tafiya kuma sai ya kasaru in dai mutum sunan shi matafi to sunan sallar shi kasaru kawai shine formula daga sanda ya canza zuwa wani abba matafi ba to yana da dama nan kuma ya canza sallar shi shine abin da ya kamata wallahu ta'ala a'lam idan ka je gari ka wuce kwana 3 ka daina kasru ba magana ce ingantacciya ba mun karanta ta yanzu nan cewa babu wani haddi wata waqi'a ce ainiya malaman malikiya suka dauka haka cewa sai an kai mil kaza an samu gashi mun ji Abdullahi dan Umar yayi kwana 10 yana sallah Annabi alaihi salatu wassalam a dukkan tafiye-tafiyen shi akwai inda ya je kwana 20 akwai inda ya kwana 18 akwai inda ya kwana kaza duka ya wuce kwanaki 3 ko ina yana yin sallah ne kasru kamar yadda Abdullahi dan Umar yake kwanakin da yayi a garin Makka ya je Umara yana yin kasru da haka babu wani haddi kawai mu rike wannan indai sunanka matafi to zaka yi kasoro ne kamar da indai sunanka mazaunin gida akwai wanda yake tunanin bayan kwanaki kaza zan fara yin kasoro a gida to wanda yake tunanin wannan to haka babu wani tunanin da zai bujuro maka irin wannan indai as sunna ce irin ta salafiya irin ta salaf da malaman farko amma a mazahibu to akwai waɗannan maganganun da haka masu bin mazahibu su ta shafa ko ba gaskiya ba na'am na'am هذا الجواب الذي ذكرته الان اوكي يوم امسك الكتب الكتب التي تحدثنا من خلالها كتب التي اتينا بها
ذلك
اي سؤال
عن الذي
اوكي بالضبط في المغني لابن قدامة المقدسي هذه الكلمات كلها موجودة ان شاء الله نعم هديه صلى الله عليه فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك ابن القيم يتي غا وتغبا a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fi qira'atil qur'an shiriyar manzon Allah da tafarkin sa game da karatun alqur'ani mai girma wastima'ihi da kuma sauraron alqur'ani mai girma wa khushu'ihi da yadda annabi yake natsuwa idan yana karanta alqur'ani ko yana sauraron karatun alqur'ani wa buka'ihi 'inda qira'ati da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin kuka a sadda ake karanta alqur'ani ko shi yake karantawa wastima'ihi da yadda manzo Allah yake sauraron karatun waninsa wa tahsin sautihi bihi da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kyautata sautin karatun alqur'ani wa tawabi'i zalika da wasu mas'aloli waɗanda suke raka waɗannan masail din malan yace kana lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hizbun yaqra'u manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance yana da wani izbi wanda yake karantawa kullum ma'ana yakan dauka wa kanshi wani adadin ayoyi ko shafuka ko ainihin adadin wasu bangarori na surori wanda kullun sai ya karanta wala yukhillu bi baya wasa da wannan karatu kullun yana da ainihin wurdi na karatun alqur'ani mai girma ko mun gane wannan jama'a wannan ya daga cikin sunna da muke wasa da ita mu musulmi shine zaka ga ba ma kulawa da cewa kullun sai mun kai ga wannan yanayi kawai muna yin abin ne kaifa mattafaq wani ma ba abin da ya dame shi ya shiga cikin yan waqalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ubangiji Allah ya tsare mu daga shiga wannan yanayi Allah ya kai ƙara ga manzo Allah ya kai ƙara wurin Allah cewa mutane na sun yi watsi da alqur'ani malamai suka ce watsi da alqur'ani yana zuwa a matakai daban-daban mataki na farko shine watsi da karanta shi mataki na biyu shine watsi da kokarin fahimtar ma'anoninsa mataki na uku shine watsi da aiki da alqur'ani kuma kowanne mataki wannan asara ce karatun alqur'ani yana raye zuciya yana sabunta imani yana tseratar da mutum daga bala'o'in duniya da na alkiyama yana ɗaukaka darajar mutum daga ainihin wato cikin bayin Allah sannan aiki da alqur'ani da fahimtar ma'anarsa wannan tafarki ne na magabata domin mun sha jin bayanai akan cewa sahabbai duk qur'anin da suka karanta duk ayat da suka karanta ba sa tsallake ta sun fahimci ma'anarta ma'ana ba sa yin irin wannan hadda tsura da ake yi a makarantu sawa'un na gargajiya ne makarantun tsangayu da makarantun ainihin wato tiskadi da gardawa waɗanda suke haddace doran matanin bakin alqur'ani wanda ba su fahimci ma'anar shi ba ko ku waɗannan islamiyu na zamani islamiyun hadda waɗanda ake yin su a weekends da makarantun dare da makarantun hadda na boarding schools waɗanda ake haddatar da yara qur'ani da tajwidi amma ba su san komai a ma'anarsa ba duka waɗannan ya saba wa tafarkin magabata domin su magabata suna tafiya ne tare da fahimtar alqur'anin sannan sai kuma aiki ba sa tsallaka wata aya sai aiki da ita. Ina fata mun gane wannan. To nan kuma nan ake samun ainihin wato inda gizo yake saka. Dan mu kam wajen aiki to mutane suna yin abin da Bature yake cewa ne selective practice. Suna zabe ne abin da ya dace da hawal fi anfusihim. Ba kowa ne yake aiki da duka Qur'ani ba, ko wanda zai ce to yanzu kai wannan aya kana ganin zai yi aiki da ita kwarai kuwa. Magana Imam Shafi da yake cewa ya karanta hadisi aka ce alagatu mala yanzu kai aiki da wannan, yace ko kun ganin da janjami ne, an ce muku ni pasto ne, ni musulmi ne, dan haka duk abin da na karanta ya inganta a musulunci Qur'ani da sunna zan yi aiki da shi. To akan wannan tafarkin muke so mu gudana insha Allah, Allah ka bamu dacewa. Dan haka ya ƴan uwa musulmi, nasiha ga kan kaina da sauran ƴan uwa, musulmi yayi kokari ya samu makanshi yanayi zai dinga karanta alqur'ani kullun gurgudan hali. Karka diba ya fi karfinka, karka ce dole sai na sauki a adadin kwanaki kaza, karka dinga damuwa da kaiwa karshen sura, ya zama dai ka bada muhimmanci ka samu lokaci na musamman a rana da kuma tsawon ayoyi ko shafuka na musamman wanda kullun zaka karanta. Karkai wasa da wannan, sawabin ka haddace ne ko ko zaka karanta ne da musafi, ya zama dai ka dimanci karanta wannan ba a cikin watan Ramadana kare ba jama'a, ala madaris sana, kuma zaka yi wannan ne har zuwa numfashin ka itike, har zuwa ka mutu ba baran da zaka dena. Ina fata mun gane wannan. Idan yanayi ya bayu na rashin lafiya ko tsufa har ka dena, Allah a cikin hikimarsa manzo Allah ya karantar da mu cewa Allah zai sa a cigaba da rubuta maka fansho na lada akan wannan aikin alkhairin da kake, kamar da hadisi yin ganta cikin Bukhari da Lissafin Abu Dauda. Ina fata mun gane wannan jama'a. Dan haka kada mu yi wasa da wannan, mu kula da karanta alqur'ani, mu bada lokacin mu wajen karatun alqur'ani, mu rage karanta abubuwan shirme, jarida, sauraren rediyo, zaman fira wanda ba wata fa'ida a cikin ta, wanda waɗannan jaridu da waɗannan internet da ake ainihin wato tasafuyin su mafi yawa abin da ke cikin su karerai ne da ra'ayoyi da maganganun da ba na gaskiya ba. Sannan kuma idan kai mai sauraron labarai ne ko baka ji ba zaka ji a gari, babu wani labari da yake zama kwanta yanzu, duk abin da ya faru ba sai ka je wai ka zama kai ne awwalu man qara'ahu fi sahifatin muayyana ba, ba kai ne wai farkon wanda ya karanta shi ko ya gan shi a internet ko kai ka yada shi a matsayin breaking news ba, ka zauna inda kake, inda kai mai labari zai zo gare ka. Yanzu ana asrul ma'lumatiya ne, information age, zamani ne da labarai suka zama sune kayan kasuwancin zamanin. Labarai yanzu ana dillancin su, ana kasuwancin su, ana yada su fiye da komai, dan haka duk wani abu da ya kai a ce mishi labari kana zaune a inda kake za ka kawo maka shi. Waya tika bil akhbari man lam tuzawwidi, ina fata mun gane wannan. Kai abin da zai amfane ka ranar gobe kiyama, ka takaita abin da bai da amfani bata lokaci ne. Ya za a yi a ce kana da lokacin da zaka dauki jarida wajen shafi 40 kana ta tasaffuhinta, ka duba nan ka karanta, can ka duba wannan, nan kai tsaki, can kai dariya, nan kai Allah isa, kai awa 2 ko 3 akan ta, amma ka rasa minti 30 ko awa guda sai she karanta izu daya ko rabin izu ko izu 2, jama'a wani irin asara ce wannan musulmai suke. Zaka iya wuni ana fira da kai, inuwa ta kare anan a canza inuwa zuwa can, ta kare anan a canza inuwa zuwa can, har dare ka ga duk inda ka bi a kasashen mu matasa da magidanta suna da majalisai da dabobi na hira, sai akai 11 na dare ana fira, basu je gun iyalansu ba, basu je sun yi bacci ba, basu je sun yi istighfari ba, basu je sun yi tunanin laifukan da suka yi da ayyukan su kansu ya sabi ba, suna ta fira. Firan nan mecece? Musu cin naman wani, ƙarya, ba'a, zolaya, babu dai wani abu mai fa'ida. In aka zauna da wani fira aka tashi, bayan ka tashi yi kokari ka kai kanka tunanin to wai da zauna dinnan a wurin nan me na ƙara da shi na ilimi ko imani ko me na fahimta a rayuwa ko addini wanda ban san shi ba, za ka ga babu komai a ciki. Amma ka kalli bangaren zunuban da ka kwasa sai ga ba kananan zunubai ka kwasa ba, saboda an yi magana wani an mai kage, an mai sharri, an yi magana wani an mishi bahutu, an yi magana wani an ci namansa, an yi magana wani yana wajen an mishi istihza'i, an ci mutuncinsa, wani ya wuce an zage shi, mace ta wuce an yi mata kallo mai cutarwa, kaga duk waɗannan ayyuka ne na kwasan zunubai jama'a. Zunubai ko masu matukar hadari, dan zunuban da ke tsakanin ƴan adam imu sun ba hadari fiye da waɗanda suke tsakaninka da Allah madaukakin sarki, saboda Allah shi gafurun ne rahimun, yana da gafara mai fadi da rahama, kuma yana gafarta ma bayi zunuban da suka mishi. Amma zunuban da kuka yi ma ƴan uwanku ku bayi, to akwai hisabi mai tsanani a kansu, akwai iflasi, akwai shiga cikin tashin hankali da fallasa a dalilinsu. To kenan, in har mutum ya ga dole sai ya yi zunubi ala taqdiri zaliko, to gare waɗanda suke tsakanin shi ne da Allah, ma'ana daga cinaman wani, mu ji wannan ba wai ana cewa kai bane, daga cinaman wani, ko ka ci kuɗin wani, ko ka ci zarafin wani, ko ka wulakanta wani musulmi, to gare ka yi zina ko ka shagiya. In ana magana akan wanne ne zai zama ka matsala a lahira ko, to waɗannan sun fi zama matsala, ba ana cewa ka je ka yi wannan bane ba, amma da za a yi kwatance ne, kamar yadda annabi ya kwatanta ya ce wasu zunubai wanda suke matsayin su ɗaya da riba ko, yace kuma adinan riba shine a ce mutum ya je ya zakkiwa mahaifiyarsa, ai ba ana cewa mutum ya gwada haka bane, amma ana nuna mishi mafi ƙarancin yanayin ne. To haka wannan ba, a taƙaicen taƙaitawa jama'a, mu yi kanmu faɗa, mu sawa kanmu mafita, wannan rayuwa ce ƙanƙanuwa, kuma kafin a ce kaza sai a wayi gari mutum baya nan, a lokacin da ba abin da zai amfane shi sai ayyukan shi na alkhairi, babu kuma abin da zai mishi matsala irin ayyukan da ya aikata na sharri. Allah ubangiji ka gafarta mana, ka sa mu cika da imani. Malam ya ce wa kanat qira'atuhu tartilan la hazzan wala ajala, karatun annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance tartili ne, ma'ana karatu ne dalla dalla, daki daki, kamar da qur'ani da kanshi ya ambata, warattilil qur'ana tartila, ka karanta alqur'ani ya kai annabi alayka salatu wassalam, da kai da sauran al'umma ka karanta alqur'ani tartila, la hazzan, ba a gurguje ba, wala ajala, ba kuma ainihin wato cikin gaggawa ba. Hazzu shine wannan katu da yake irin na musaffa, ko mutum yana so ya malma zai kai kan izuhun sa, ko irin yadda yanzu ake a masallatai na ahlus sunna da ashan, ai ta karatu a guje sai an kai kan izu. Alherin Allah ya kai ga wani malami da naje yana karatu kwanan nan, yace ahlus sunna mun waye gari kuma ma ta yin bid'a, amma mun saba da bid'o'in nan, ba ma ganin su bid'a, ma ta sukan bid'o'in ƴan dariƙa, kuma wallahi gaskiya ne. Yanzu wannan karatun da ake a cikin masallatunmu da sunan ashan, ai ta karatu a guje kullun sai an yi izu kaza, ba yi da asali a sunna jama'a, don me za a tafi a guje? So ake ayi karatun a fahimta, a karanta ayoyi goma goma, shafi ɗaiɗai ko shafi bibbiyu, ana tilawar karatun, masu bin sallar suna fahimta karatun, ya fi alkhairi, shine sunna. Sai kun a zo ayi a gurguje, ayi marmaza a ce an sauka. Mun karanta anan daga malikiya su jonna, yana na a cikin mudawwana cewa baya daga cikin sunna cewa sai an soke alqur'ani a tahajjudi ko ashan. Imam Malik ya faɗi wannan, yana cikin mudawwana. Ya ku malikiya, ku kuna aiki da wannan jama'a, muna fahimta wannan karatu da kyau ko? To dama shi karatu na gaskiya, to tsumage kan hanya ne, fadi yaro fadi babba. Mu muna cikin kurakurai, mu da muke karantawa, to mu fara gyara namu kafin mu ce wasu kuma ku gyara. Sai Allah ya sawa abin albarka, sai Allah ya gane cewa da gaske muke, ba muna yin ƴan ata'amuruna nasu bilbirri wa tansawna anfusakum ba, irin karatun yahudi kenan ko, wanda zasu ce wane ya gyara, amma su ba su gyara ba. Irin da ake a ƙasar nan, a ce ku ku bi doka, manyan ba su bi, duk doka su ake talaka ya bi ta, shi yasa sai ta kasa yin farin jini, ta kasa yin albarka doka. Amma idan kai da ka kafa doka ka fara binta, to sai kowa ya bi. Haka manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana. In ku lura da kyau jama'a, duk abin da ya ce mutane su yi, to yakan zama shine kan gaba wajen yi, sannan sai mutane su biyo baya. To jama'a, mu gyara a masallatanmu, waɗanda suke mana limanci a masallatanmu na ashin su san wannan, ba yi daga cikin sunna yin wannan karatu a gurguje da nufin dole sai an kai izu kaza, a ce an raba Qur'ani izu shida shida a kwana goma nan dole sai an sauke, wannan baya cikin sunna. Ina fatan musamman lazimta cewa ko za a ƙure dare sai an kai, da haka wani lokaci ana kaiwa ƙarshen sallar, ladanai kuma suna cewa as-salatu khairu minan nawmi, sai mutane kuma su koma su kasa yin asuba, wanda yin wannan asuba raka'a biyu tafi wannan sallar da mai muhimmanci a wurin Allah. bawa na bai kusanta na inji Allah Risul Qudsi da wani abu fiye da abin da na farlanta mushi, sannan sai in yayi farilla sannan sai zama ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci da nafilfili, amma in yayi farilla babu inda nafila za ta kai shi. Wannan kuma daga cikin talbis da iblis ke mutane, yana daga cikin talbis iblis shine kana cikin karatun izufin da kace bari ka dinga yi sai zama lokacin azhar yayi, sai iblis ya ce maka a'a kar ka tashi gaje ka bi jami'i, kai kokari ki karasa, ai wannan da kake ma aikin alkhairi ne. A lokacin da aka kira sallar jami'i aka sada iqama, to yin wannan karatun ba shine aula ba, bin jami'in ne aula, amma sai shedan na maka a'a ka samu ka karasa saboda da ayi sallar azhar kuma yanzu kana da wata harkokin da zaka koma kai, to haka sai shedan ya yiwa mutane cewa ai wannan sallar dare da suke yi lokaci ne mai albarka, mala'iku za su kewaye su, za a yi rijistar sunayen su, za a tsayar da su daga azaba, za a yanta su har sai su koma suna yin abin da kuma ba haka yake a sunna ba. Daka jama'a sai an yi taka tsantsan su yan bid'a da shedanu da mutanen banza, shedan ya riga ya gama da su, daka bai da larura da su, amma ahlus sunna to su ne yake so ya ƙara bata wayan su, su ne yake so ya ƙara jinsa cikin waɗancan harkokin na barna. Daka zaka ga yan bid'a da sauran batattu ba su da matsala dan su kansu suna wa shedan aiki ne, ya riga ya kyale su. Amma ku da kuke bin tafarkin sunna ku zai ta kawo muku hanyoyi na bata tun daga riya da rikici na shugabanci da sabani da rashin ganin girman juna da ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa, duka suna faruwa ne saboda shedan na kokarin ya mutane ya rikitawa mutane addinin su. To sai an yi taka tsantsan jama'a, Allah ubangiji ya tsare mu. Da haka kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne dalla dalla, bal qira'atan mufassara, karatu ne wanda yake daki daki harfan harfan, wanda zaka fahimci me ake cewa ka fahimci karatun. Wa kana yuqaddi qira'atahu ayatan ayatan, sannan yana raba karatun shi aya aya, kowace aya yana tsayawa ya numfasa, baya hada ayoyi, baya jona ayoyi irin yadda ake baban burgewa bane ya ce ga wani yana jona ayoyi hannun fashin shi yana daukewa hayya suma haita tarihin shi ana labari a gari irin yadda muna yara da ake tarihin waɗannan masu karatu su Abdul Basit Allah ya gafarta mushi, a ce ai yayi Fatiha da wajen aya kaza a Baqara bai numfashi ba hayya suma, sai ai takabbara ana ganin kai wannan fawali ne ba wani taka bace wannan, ya saba wa manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah kowace aya sai ya tsaya ya numfasa, wa kana yamuddu inda huruful madd, ya kasance yana yin madda a dukkanin harufan da ke da madda, duk inda madda take baya tsallake ta sawa'un duk sunan ku ga dama ku kira ta ku yan tajwidi, in kun ga dama ku ce mata ardul sukun, ku ce mata maddul badal, ku ce mata iwadul alil kaza, ku ce mata maddul tabi'i ko asli ko far'i, duk abin da ku ga dama ku kira ta da sunanta, harfil musaqqal kalmil musaqqal liyakun ma yakun, sunanta madda to annabi baya tsallake ta. Ina fata mun gane wannan, bai da kuke cewa wannan a tsallake wacce a kyale, wannan a yi biyu wacce, wannan duka dabaru ne na yan tajwidi jama'a, ina fata mun gane wannan. Amma shi da manzo Allah a karate shi kowace madda yana yin ta, dan haka ya kai musulmi ahlus sunna wanda kake cewa kana bin manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to manhajin har akatun qur'ani ya kamata a ganshi, shine in ka zo katun qur'ani ka dinga cika maddoji saurin me mutane suke sauri ba zai da wani amfani, mu gane wannan psychologically ne kawai kake sauri saboda baya da zaka iya karawa agogo gudu, ma'ana yanzu muna karfe 9:25 ba yadda zaka so ka ce bari a zama karfe 10:25 yanzu nan, dole sai ka jira wannan awa tai saboda Allah ne yake tadbirin lokacin shi, kawai zaka ga tsawon shi ko rashin tsaye shi ne gwargwadon psychological situation da kake ciki, in ka kosa abin yayi sai kaga bai yi sauri ba, in kana ganin ka makara sai kaga yana gudu, in ana jiran ka sai kaga yana gudu, in kai kake jira sai kaga baya gudu saboda yanayin zuciyarka kawai yadda take karkata, amma lokaci ɗaya ne daidai wa daidai ne. Da haka ko ka ce bari nayi sauri nayi kaza, oho lokacin shi dai bai canza ba, ma'ana zaka ce mun bari nayi sauri na sha ruwa, dole ka jira magariba ta yayi ko babu yadda za ka iya jawo magariba ka dawo ta ita yanzu ka sha ruwa, baka da wannan alfarma kuma walisakaka, ina fata mun gane wannan. To da haka mai na sauri yawanci limaman nan da makaranta da masu abu sauri ake wai ai mulmaza akai inda za a kai, da haka sai a ta tsallake maddojin da sauransu, sai zama ana cinye ma'anar, ana gutsire ma'anar, ana lalata dadin maganar. Maganar Allah jama'a tafi kowace magana bukata a tsaya a karanta ta dalla dalla. Yanzu idan aka ce wani shugaba ya jawabi ko wani babban mutum, in za a samu ne karanta fa a radio sai an samu kwararren dan jarida, saboda kai yazo isar da sakon ba yadda shugabancin ya bada shi, sai an samu wani kwararre ake nada shi mai yin magana a madadin shugaban kasa ko gwamna, saboda duk bayanin da zai bayar kai yazo ya saka kasa a cikin rudani. To ashe zancan Allah ya fitantanta zai mishi wannan hidimar dan ya isa sakon, ya isa yadda Allah yake so a isar da shi. Amma zaka je kana bin limami sallah jama'a, sai a yi da sallar sai ka rasa ma wai wannan ayan ma anya haka take kuwa, saboda duk ya cinye gabobin karatun kawai yana ta tafiya kawai ka haka kamar ana harbo shi. Kuma masallatan ahlus sunna wannan ba sunna bace, dan ma yan bid'a ba su san wannan katin, ba za su dinga mana gori akan shi su ce kuma kuna bid'a, amma ba su sani ba, kuma su ma haka suke kuma sun gaza mu. Allah ya shirye da mu. Malam ya ci gaba da cewa fayamuddur rahman wa yamuddur rahim, in yazo yakan yi madda ar-rahman ar-rahim duka sai yayi madda su. Wa kana yasta'ibu billahi minash shaitanir rajim fi awwal qira'atihi fa yaqul, annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance yana yin isti'aza, yace a'udhu billahi minash shaitanir, isti'aza ya nemi tsari daga shaitan a farkon karatunsa. Fa yaqulu sai yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, muna neman Allah ya tsare ni daga shaitan wanda yake jefaffe daga rahmar Allah. Warma ma kana yaqulu, wani lokaci yakan ce Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafkhihi wa nafsi. Wannan magana da yi jama'a akwai wasu maganganu da yawa a kasanta. Abu na farko shine wancan lafazi na isti'aza, na farko din can da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan shine gama garin lafazin isti'aza da mafi yawan mutane suke yi, wannan ba shi da hadisi da ya tabbatar da shi a sunnanci a matsayin isti'aza a wajen karatun alqur'ani. Takaituwa akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, haka malamai suka faɗa tun daga kan Ibn Hajar a cikin at-talkhis al-hadir da malam Albani a cikin aslu sifatis sala, sun yi wannan karatun cewa wannan abun takaituwa akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba yi da asali, kamar da kuma al-Imam Shatibi yayi ishara a cikin littafin sa da yake cewa idza ma aratta dahra taqra fasta'idhu jiharan minash shaitani billahi musjila alama atafin nahli yusran wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahhida. Sai yace wa qad zakaru lafza rasuli wa lam yazid wa law sahha hadha an-naql lam yubdi mujmala, haka ne ko yawa lam yabqa mujmala. Yace idza ma aratta dahra, tsawon zamani iya rayuwar kan kai rufin katun qur'ani, ta karo zaka katun qur'ani fasta'id ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim jihara, ka fadi ta karara minash shaitani, ka nemi tsari daga shaitan a dunkule. Yace kai isti'azan alama atasin nahli, kamar da zuwa sutun nahli shine wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim, kaga lafazin sai kanka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine alama atasin nahli. Yace wa in tazid, in ka ƙara wani abu akan lafazin da yazo a cikin nahli wajen isti'azaka li rabbika tanzihan falasta mujahila, ba za a ce kayi wauta ba, ma'ana in ka gada maka ce a'udhu billahi samii'ir rahimir rahmani misali minash shaitanir rajimil la'ini arrahmatillahi misali shine wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Sai yace wa qad zakaru lafzar rasul, malamai sun ambaci lafazin da manzon Allah yayi amfani da shi a wajen isti'aza wa lam yafit, bai kara ba shi, bai kara akan wannan lafazin na nahli ba. Sai yace wala sahha hadhan naql, da wannan karatun da aka cira to ya inganta, lam yabqa mujmala, shikenan babu sauran dungu, shi kadai za a bi. To sai aka samu wanda ya inganta, ishara akan wannan da bai inganta ba. To an samu wanda ya inganta, da haka lam yabqa mujmala, ina fata mun gane wannan. Kamar yadda a cikin Alkur'ani Allah yake cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Malam Muhammad Nasir Albani a cikin littafin Manzilatu Sunna fil Islam wa bayana annahu la yustaghna anha bil Qur'an, wani dan karamin littafi mai fa'ida kwarai, yace abinda ake nufi da litubayyana lin-nasi abu biyu, kayi bayanin tilawa sannan kayi bayanin ma'anar tilawa. Menene ya za a karanta Alkur'ani, kuma menene ma'anar kalmomi da jumloli da ayoyin Alkur'ani da surorin, duka wannan aikin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar. To daga cikin bayanin tilawa a aikace manzon Allah ya bayyana cewa in za a fara karatu a fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, ko a'udhu billahi samiyil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wannan shine ya inganta karanta littafin sifatus sala da al-aslu din shi, karanta littafin ainihin wato talkhisul hadir na malam Ibn Hajar. Daka abun karatun Alkur'ani jama'a, wannan ita ce isti'adar ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na sani wannan yana wa mutane wato ciwo, suna ganin yana musu nauyi ba dan kai ba saboda sun saba da waccan, to sabo turken wawa ne. Amma a addinin ta jama'a abun da ya inganta kan shi ake takaituwa, wanda da yake so yayi waccan sai ya je ne mishi isnadi ingantacce, idan bai san wa sai watsi da shi. Amma yanzu abun da zaka nemo so yashi shubha shine wannan umumin aya, wannan ya zama karatu kenan irin na yan bid'a, shine kayi abu sannan ka tafi neman hujja. A'a, hujja ake nemowa sannan sai ka aikata abinda hujja ta bayar. Amma idan sai da ka yanke hukunci sannan ka tafi neman hujja, ba hujja kake nema ba, shubha kake nema, shine abin da yan dariqa suke. Sai sun ce ayi wata salati mai falala, tana da falala kaza, sai aka ce babu wannan salatin, ba a santa ba. Sai su tafi lalade kamo kalma ɗaya a wannan sura, kalma ɗaya a wancan hadisi, kalma ɗaya a wancan lafazi na wani salatin da wani sahabi yayi, kalma ɗaya a wuri kaza, ce yawa an samu hada hade haka, hada hade ya zama ainihin wato rigan makaho ko maho ko ina da maho, ba riga ce mai kyau ba ko. To da haka suke hada irin wannan, irin shine mutane suke yi anan. Dan haka jama'a mu kiyaye wannan, makarantun islamiya ne, makarantun hadda ne, mata ne, zawarawa a cikin sallah, a wajen sallah ne, alarma ne mai jan baki, mai karatu ne a mimbarin wa'azi. In dai zaka fara karatun Alkur'ani, to abin da ya tabbata a addinance a sunna shine farawa da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wannan shine inganta, wanda duk ba wannan babba yi da asali. Na'am. Kwarai kuwa sai an yi bismillahir rahmanir rahim. A idan karatu ya zo ba farkon sura ba, za a tashi daga wani tsakiyar sura, shine ake da wannan zantukan game da shin a fara basmala ko ba za a fara ba, shin karatun karatu ne sabo ko musta'anafi ne daga wani karatu wanda ba shi ba. Ina fata wannan wata matsala ce daban, za a zo kanta insha Allah. Kuma alhamdulillah anan makaranta a karkashin jagorancin dan uwa Malam Umar akwai zama da muka yi na tsara syllabus wanda za a yi amfani da shi wajen gudanar da makaranta hadda, wadda ta gudana akan hadda a tafarkin magabata, ita ce Darubul Kafirin. Mun tsara gabaki ɗaya ire-iren waɗannan abubuwan da suka tantar da mutane ilmomin Alkur'ani da ilmomin fahimtarsa da ilmomin karanta shi da duk wasu ulumul ala waɗanda za su taimaka wa mutum. Sai zama a waɗannan shekarun da mutum zai yi hadda ya karanci Alkur'ani, to in ya gama ba wai alarma ba ne kawai, shi shi mutakhassis ne a cikin Alkur'ani, ya san Kur'ani ne ciki da bai, ba wai kawai ya haddace doron karatun ba ne, ya iya larabci irin na Alkur'ani, ya san fassara Alkur'ani, asbabun nuzuli, ilmul gharib na Alkur'ani, ilimin da ke da alaka da nasikh wal mansukh, bayani akan ilmomin zamani wanda suke da alaka da Alkur'ani, da yadda ake tafsiri maudu'i, tafsiri tartibi, duk waɗannan zai iya su insha Allah. Kuma lokaci kaɗan nan gaba za a fara implementing wannan ainihin wato darussa a nan makaranta in Allah ya so. ba zai ne zama mu zami ba, amma dai a makarantar nan za a implement din shi insha Allah. Wa alaikum salam. To gaskiya ban san wannan ba yanzu, in za a fara iya ƴan makaranta ne ko ko za a ba ƴan waje dama su yi wannan, na ga a bakin coordinator program din Malam Umar ya kamata a ji, ban sani ba, karambari ne irin nawa na faɗi wannan. Na'am, dan haka jama'a wannan shine ta'awudi na kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wa kana ta'awuduhu qabla al-qira'a, yana yin ta'awudi ne kafin karatu, yana ishara ne ga wasu da suke fassara cewa ai an ce ne wa idza qara'atal qur'ana, wa idza qara'atal qur'ana, idan sai suka ce wai idan ka gama karatu ne. To kaga wannan rashin fahimta asal larabci, raba fi'ilai zuwa fi'ili madi da mudari'i da amri, wannan wani abu ne daban. Sannan kuma dangane da ma'anar da fi'ilan suke bayarwa, shin duk inda madi yazo yana bada ma'anar cewa an gama aikin ne, duk inda mudari'i yazo yana bada ma'anar cewa yanzu ake yi ne, wannan wani abu ne daban da siyakin zancen ke hukuntawa. Akwai fi'ilai mudari'ai da yawa da suke zuwa amma su nuna an riga an gama abu, akwai fi'ili madi da yake zuwa da yawa ya nuna kuma anan gaba za a yi, kamar irin fi'ilan da suke zuwa da addu'a ko kuma da wa'adi akan cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban dakhala aljanna, kaga dakhala fi'ili madi ne amma yana nuna mustaqbali ne, fassarawa da yake a ce ai ya shiga aljanna yanke, wannan shi ma rashin sanin larabci ne, rashin sanin asalin ma'al na ma'anil kalimat fi siyaqat, yana nufin a nan gaba za a yi ai sai da kullu aljanna, amma ga fi'ili madi ya kan fanda shi na ba dan fahimci wannan. Sannan duka fi'ili mudari'i da yazo da ainihin wato jazimi ko nasibi kafin shi yakan canza ma'ana daga mudari'i zuwa madi, lam yalid ai ma walada bai haifa ba, ina ba da mun fahimci wannan. Yawwa, lan yastankifa almasihu ai mastankafa, haka ya kamata mutane su gane wannan abinda ke faruwa jama'a, saboda yawanci fasara yake a Qur'ani a kasan nan shine kawai takife ne irin namu na yan Arabiya, kai yanzu ya wuce ma yan Arabiya, hadda yan boko ma yanzu sai mutum ya je Sudan ya islamiya, islamiya suke wasu ya Sudan, islamiya bil ma'anal harfi lil islamiya, wata shida wata uku an koya mishi bari biba, an yi mishi course irin abinda ake cema Arabic for non-Arabic speakers, al-Arabiya lin-natiqin bighayriha, zai ji akwai mishi ta da baki huruful hijaiya, raf'ul marfu'i wa nasbul mansubi da dan makamantan su, dan peripheral abubuwa haka, tunda kasar Larabawa yaje sai da kawai yana cika mutane ainihin wato ido, ana ganin kai lauya ne kuma yaje Sudan ba abin da ya koya a Sudan, shikenan irin wannan sai mutum yaje kantun kwari sai ya samo littattafai mota guda a zo a danka mai a falon shi, tunda yana da kuɗi yana da ƴan fada shi, kawai sai a zo a zauna a ce shi ma zai tafsirin azumi, ai ta mishi kabbara ana zuga shi na ruwan zulke dan Muhammad. To irin waɗannan su ne fa suke yin tafsiri yanzu, da kuma ƴan Arabiya danginmu masu karambani saboda sun yi haya Islam ko diploma ko sun yi Hausa Islamic ko sun yi degree ko masters ko fiye Arabiya, sai kawai su ga ai sun iya larabci, da haka za su iya fassara Qur'ani tunda shi ma larabci ne, sai su zo kawai su dinga fassara tsoron larabcin, yadda ka san ana fassara labarai a gidan rediyo, an yi na Turanci za kuma a yi na Hausa, an yi na Turanci za a yi na Yarbanci a NTA abin nan NTA Lagos misali, duk irin wannan ne fa mutane suke ba fassara ba za a ce yaya Ibn Abbas ya fassara, yaya Mujahid ya fassara, yaya Ibn Umar, Ibn Mas'ud, al-Imam al-Qurtubi, al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, Jamaluddin al-Qasimi, Zadul Masir na Ibn al-Jawzi, ba za a binciko mai Ibn Kathirin yace ba, Abu Hayyana, ba ruwan mutane da waɗanda ba su ma san su ba, yaya Ukubar ya yi irabun ayar, ba wanda da mu, me wane ya faɗa game da asbabun zuɗinta, me wane ya faɗa game da nasikhul mansub ɗinta, babu wanda zai tunanin wannan, kawai a daija a wuce ana da yin tafsiri, shi sa sai a gama tafsirin shekara guda a cikin watan azumin, kai da kake bin tafsiran idan ka tsaya kace bari kai analysis, da me ka karu na ilimin alqur'ani a ƙarshen watan azumi sai gaba ka yarda koi ba in banda kala ruda ka da akai kawai ko mun gane wannan kamata ya ƙarshen azumi yadda ka saba da riyada ta tarbiyyar da ka koya ta yadda azumi yasa ka rage ayyuka na shirme ka rage sakin baki ka rage cin abinci ka rage barna ai azumi ana fata ya koya maka wannan ko to kuma ya kamata a ga azumi ya koya maka ƙarin ilimi game da fahimtar alqur'ani ya zama duk ayar da ka ji yanzu an karanta ko ka karanto ta kana iya istihdarin menene sakon da ke cikin ta amma sai ka ga kawai malaman ƙara ruda ka suke saboda dama ba tafsiri suke ba tafsiri suke barna suke waɗannan malaman babu shakka ana da buƙatar regulatory body da ta hana wanda bai iya bayin tafsiri wala ana da buƙatar shi kaga yanzu har da mata da ƴan takiti da waɗanda ba su san ma yadda ake tada baki ba da waɗanda ba su ma san inda hanyar ilimi ta bi ba kowa tafsiri yake kowa ya zama yana da jur'a akan zancen Allah jur'an nan mutane ba su da ita akan zancen junansu yanzu wanda ba dan asibiti ba bai da jur'an iya fassara prescription na magani yace ga abin da yake nufi wanda ba lawyer ba bai da jur'an yace zai iya fahimtar turancin da ke cikin wata takarda ta court affidavit ko wani section ko wani kaza bai da wannan jur'a zai ce a nemo lawyer ya fassara wanda ba masanin lissafi ba bai da jur'an cewa zai fahimci irin alwutsutsin da mathematics suke wanda ba masanin ainihin harkar computer ba bai da jur'a yace computer shi ta lalace bari ya gyara kowa yana neman wane ne khabir a wannan fannin amma alqur'ani fa kowa laqad hadrat hatta bada min jiladi hakulaha wa taramaha kullu muflis ta zama alqur'ani ya zama ramin miyar akuya wanda fata ce kawai a jikinta har ana hangen kodarta da haka kowa in ya zo kasuwa yana ganin zai iya siyan ta ba ta da wani tsada saba ya kamata mu shiga ta taimu kowa ya kanshi fada tunda babu hukuma to kowa ya kanshi fada dan sai Allah ya tambaye kan ka zo ka fassara mutane Qur'ani ba yadda yace ba ranan kiyama idan aka tsare ka Allah yace maka kai wane eh ayat da ka fassara lokaci kaza rana kaza ni nace ka fassara ta haka haka ka koyi ilimin ta ma za sai koyi jawabu kai ah amma ina as'alullahi salama na'am na'am to ni gaskiya ban taba halarta wata seminar da ake kafin tafsiri wanda aka ban san me ya kafin azumi ban san me yake koyarwa ba an anje seminoni da yake a garuruwa ko a kungiyoyi aje ana koya mutane tafsiri a seminar ni ban taba zuwa ba dan ni ba malamin tafsiri bane kaga ba ni da ahali zuwa ko gaskiya ba musan kuma Allah Umar namu ya taba zuwa ba Allah zata mala eh to ka gani tafsiri ba sai shine likita da ya zama mai yin tiyata sati biyu ana mai training computer scientist sati biyu yi soja da aka yi sha NDA sati biyu yi ya zama abin nan officer kafin a commission din shi sai an yi watanni ko shekaru ana horar da shi tafsiri ne za a ce kawai a sati biyu da a ce mutane sun iya ne to sai a je a yi seminar ko workshop a tuno musu ko a gaya musu sababbin dabaru ko a gaya musu sababbin masadir da da ba su same su ba irin wannan shine ake sanin makama aiki da ake wa malamai da ma'aikata da sauran jami'an gwamnati a je retreat ko workshop ko seminar ko conference saboda dama suna cikin harka kuma sun iya ta amma yanzu akwai wani sabon salo ko sabon abin da yazo ba su iya ba ko sabon software da ake so a koya musu aiki da shi sai a je nan da nan a nuna musu dama suna da khalfiya ma'arifiya amma irin wannan da ake zuwa kawai a tara mutane a ce wai an musu seminar an koya musu tafsiri idan an mutu ba kuma na san ba wurin zuwa na bane yawa to kuma kaji su malamin Umar suka ce dama ba zai koya a wata biyu ba kuma wannan hakika ce a tsarin da muka yi anan jama'a za a shekara akalla biyar ne kana an san wannan training din kuma ana buƙatar ne zama kai tafarruhi ya daga cikin kuskuren da muke samun kanmu a ciki shine ba mu san cewa ilimi ana mishi tafarruhi ba ma'ana yadda misali wanda aka turo shi ABU ya karanta likita iyayen shi ko wanda suka bashi scholarship za su ce ne ya bar komai ya je zauna a hostelin ABU shekara 6 7 8 wani har 10 haka mai zama lawyer haka mai zama engineer haka mai karanta sociology kowa tafarrugi yake ma'ana ya bar duk abin da yake wani ita ce kadai harkar shi amma ilimin alquran da sunna ba mu shi wannan tafarugin yanzu haka wani mai tafsirin da muke tadi din nan yanzu yana nan a gari yana fira yana yawo kawai a gari da an yi la'asar sai kawai gyara hudar shi ya zauna sai alaran mai jaya shi kuma kawai sai datsi inda ya samu kuma daman ta ba bai da ilimin abun ilimi takamamme sannan kuma bai sabunta nazarin shi ka duba malami irin malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi da kunina na ji shi yana faɗan wannan magana a kasar cewa idan zai tafsirin ayoyi wannan awa ɗaya zuwa da rabi yakan karanta akalla tafsirai guda goma bayan dama ya san aya ya san karatun ya san fiqhin da ke cikinta amma wannan sabuntawa ne ya faɗo su tafsirai yake waɗannan kam ko ba daɗe ko ba jima babu ayar da yake karantar da ita bai ji me suka ce ba Qurtubi Ibn Kathir Baghawi da wasu tafsirai ba zan iya tana su yanzu ba yau da Ibn Jarir yace to idan kuma wani yanayi ya sa bayan ya gama wannan karatun ba a yi darasin ba sai gobe ko wani mako in za a dawo a yi darasin bai cewa ai ya riga ya nazarin shi ke sai ya ƙara yin sabon nazari kuma sai ya ga sababbin fa'idoji sai ya ga wani abun da da ya takaita fahimta akan shi ko bai fahimce shi ba ko kuma ya ga buƙatar ƙarin wata fa'ida kamar misali a ce ya gama karatun an zo sai aka yi ruwa ko janareto ya ƙi misali sai aka ce to jama'a mu yi hakuri sai gobe to goben nan ko ba zai takaita akan karatun da ya yi ba sai ya ƙara yin karatun Abubakar Gumi da yake da tafsiri na shi haka yake shi to amma mu fa yanzu to wa ma yake wani ma zai gama tafsirin shi har ya gama ya sauka ya sake sauka bai mallaki littafin Ibn Jaririn ba tafsir al-Tabari bai mallaki littafin tafsir al-Khazin wal-Baghawi ba ba ruwan shi da al-Imam al-Qasimi bai san Abu Hayyana da tafsiri al-Baharul Muhit ba bai san al-Lusi ba ruwan shi da su waye sani kawai ya san kanshi kawai shi malami ne in ya ga aya kawai sai ta yin taɗi labari kawai abinda yake ake halin da yake ciki yanzu wanda kowa ya sani yanzu wannan kaza ne ya kwatance da gidan kaji ya kwatance da kasuwa ya kwatance da masu sai da nama ya kwatance da yan rasafti duk kwatance da ya gara ma kawai wai Qur'ani kenan yake fasarawa Qur'ani yana shiga cikin halin ha'ula'i jama'a halin azumin nan wallahi akwai abin tausayawa an ka jawo wanda mutane suke na'am kawai ana neman waye zai yi tafsiri kaji ya yi sarakunan ta kife ke da kaji sai da ramadan kawai ya yi mai kwanda tun cikin watan rabi'ul thani sai su zo suna wannan cigiyar cewa to tsakankaninmu ko akwai wanda yake da ilimin tafsiri amma sai da ramadan ɗin ya yi kawai saboda fire brigade kawai aka zo ana neman waye zai yi tafsiri sai kuma aka samu wani kawai ya ce zai iya na'am kawai shi kenan Allah shi kyauta don na ganin jama'a za mu saurara ana lokaci ya ƙure ko salaminti nawa to za mu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu ranar litinin kenan shine muke da karatun zadul ma'ad insha Allah kamar yadda aka saba za a yi tafsiri da yamma gobe kuma juma'a babu wannan karatun da safi sai asabar karatun iqtida'us siratal mustaqim lahadi kuma hamawiya ta mala albani marigayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله